Di first verses. Muna godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a yau dan fara wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid. Yau nawa ga wata ne na Arabic? To, biyar ko shida. Ga watan biyar kuma. Biyar ga watan biyar shekara ta 1418 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta 1997. Muna da gajeruwar mukaddima guda biyu. Mukaddima ta farko mawallafin wannan littafi, mukaddima ta biyu abinda littafin ya kunsa, sannan kuma mu shiga cikin littafin kansa. Mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali an haife shi a shekara ta 1115 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin da ake kira Uyaina, yamma maso arewa da babban birnin Riyadh, tsakanin Uyaina da Riyadh kilomita 70 ne ko wani abu makamancin haka. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tashi da neman ilimi a cikin gidansu domin gida ne na ilimi. Ya karanci matakan ilimin farko har ya zuwa lokacin da ya bunƙasa, ya kuma buƙaci tafiye-tafiye zuwa waɗansu garuruka domin saduwa da waɗansu malaman, musamman garin Basra a ƙasar Iraq. Ya kuma ya kai kawo. A taƙaice, wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Babban abin da ya ƙware a kai cikin ilimi ba kamar ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko ilimin tauhidi, ɓangare na biyu ilimin tafsiri, ɓangare na uku ilimin fiqh. Sauran ilimai ya sa gaba a ciki, amma shuhurarsa ba ta kai irin yadda ya shuhura cikin waɗannan ɓangarori ba guda uku. Ya tashi a matsayin mai wa'azi wanda yake ƙoƙarin kawo gyara dangane da abin da ya samu halin ƙasar, halin da ƙasarsa take ciki a wancan lokaci na yaɗuwar masu fasi da bokaye, da yaɗuwar masu da'awar walitaka, da yaɗuwar masu da'awar karama da sauran al'amura makamancin waɗannan. A wannan lokaci waɗannan ababai suka yaɗu. Malamai da suke kan gaskiya suna jin tsoron fitar da wannan asiri su yi inkarin irin waɗannan al'amura, saboda sun yi kaɗan. Shi ne ƙarfin hali ya bayyana da da'awarsa. Har kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ansa shi da ɗalibai da suka karɓi. Ta'ala ya sanya albarka cikin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ɗaliban ilimi da dama suka ansa kiran. Ya ji salo daban-daban wajen kira. Salo na farko, kira zuwa ga gamagarin mutane. Salo na biyu, kira zuwa ga malamai waɗanda suke tsare ko suka fuskar ilimi ko wanda suka tsara shi. Salo na uku, kira zuwa ga sarakuna. Babban abin da ya rinka yi wa malamai shine kai musu ziyara har gidajensu, ya tattauna da su kan irin waɗannan matsaloli da suka yaɗu a cikin ƙasa, wanda suka saba wa hakikanin kiran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Waɗansu kuma wanda suke nesa da garinsa amma sun yi shuhura, yakan rubuta musu rubutattun wasiƙu. Wata wasiƙar ta kusan shafi shida, wata shafi goma, wata wasiƙar ma ka iya kirga ta a matsayin wancan ƙaramin littafi. Haka rinka yi yana aikawa malamai da dama. Waɗansu suka ansa masa, waɗansu ba su ansa masa ba. Bayan dawowarsa daga Basra, abin da ya sa ya dawo daga Basra matsala ta rayuwa, saboda a lokacin irin yadda mutane suka rinka ansa kiransa, sai malamai suka fara mashi, suka rinka haɗa shi da masu mulki. Wannan ta sa dole ya firkato ya dawo gida, amma kun yi zauna garin Uyaina ya koma Diriyya da zama. Sarakuna da dama sun yi adawa da da'awarsa, don haka bai samu goyon baya ba sai daga wajen al-Imam Muhammad ibn Su'ud. Yayin da ya hijira zuwa garinsa, a ɓoye ya je sauka a gidan wani bawan Allah, mai gidan kansa yana jin tsoron kar a gane Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya sauka a gidansa. Amma cikin ikon Allah, ɗalibansa na ɓoye suka rinka zuwa suna karatu a gidansa. Har waɗansu daga cikinsu da suke da dangantaka da matar sarki Muhammad ibn Su'ud suka yi mata bayanin hakikanin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sabanin yadda makiya suke yadawa jama'a, ta fahimci wannan kira sai ya kasance ita da kanta ta gamsar da mijinta game da hakikanin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Take ganima ce Ubangiji ya kawo maka cikin ruwan sanyi ba tare da zubar da jini ba, ka riƙe wannan malami ka taimake shi wajen yaɗa hakikanin da'awar da ya zo da ita. Idan ko ka bari har ya bar garinka, to babbar hasara ce. Take kuma ina baka shawara, a maimakon ka aika ya kira ya zo fa da wurinka, kai ya kamata ka aika ka je ka same shi gidan da ya zo, ya je ya samu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab har gidan da ya zo, ya yi masa sharhin hakikanin da'awarsa saɓanin yadda masu jita-jita suke yaɗawa, na cewa ya kafirta wani, baya son annabi, baya son waliyan Allah, baya son kaza, ya faɗi hakikanin da'awar, ya kuma nuna cewa masu cewa baya son waliyai zalunta su ce sai ya saka masa shi abin da yake a tantance tsakanin zare da abawa. Ba kowane mutum yayi da'awar wani kasa ba za a saka masa, yace akwai wanda suke da'awar wani kasa ba wanda tani ba akan titi, amma sai a ce wali wani. Yace akwai wanda suke da'awar wani kasa wanda jahilai ne fitik ba abin da suka sani, amma suna fakewa da wannan suka mayar da shi wata kasuwa ta neman kuɗi. Yace ya kamata a tantance tsakanin wanda ya kamata a ce masa waliyin Allah da wanda bai tantance ba, ba dukkan fari yake rogo ba, akwai farin da yake kitse ne ba rogo bane. To da haka Sheikh Muhammad ibn Saud ya alƙawalin taimakon sa, al-Imam Muhammad ibn Saud ya alƙawalin taimakon sa bisa ga yaɗa da'awar sa, amma da sharadi guda, bisa ga cewa za ka yi taka zauna a garina ba za ka yi tsira zuwa wani guri ba, dai in amfana da iliminka sai kuma ka amfana da karfin mulki. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yace ya yarda da wannan sharadin, suka yi wa juna alƙawali bisa ga haka. Dalibai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab daga Riyad, daga Misra, daga Basra, Qahta, daga Ha'il, daga dukkan garuruka suka yi ta farkowa suna yin hijira zuwa wannan gari, har suka taru suka yi sansani. Daga nan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ci gaba da aikawa da safan kiransa a rubuce da karfin hujja ta Qur'ani da hadisi da kuma karfin hujja ta ne ta takobi na Imam Muhammad ibn Saud. Da haka ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadu a wannan sansani. Ya yi rubuce-rubuce da dama, daga cikin rubuce-rubucensa akwai wannan littafi na gabanmu da ke hannunmu, Kitabut Tauhid, akwai littafin Kashfus Shubuhat, akwai littafin Masailul Jahiliyya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahlul jahiliyya, akwai littafin Adabul Masyi ila Salaha, akwai littafai da dama da ya wallafa, galibin su a bangaren tauhid, waɗansu su a bangaren fiqhu, waɗansu su a wani tashi na bangaren wato sirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗansu su a bangaren tafsir. Tun da kan an yi rubuce-rubuce a kansa, kuma har yanzu ba a fata ba ana rubuce-rubuce kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma canji da ya kawo. Abin mamaki shi ne ba wai musulmi kaɗai ba, ba kuma a jami'o'in musulunci ba, dan ba a jami'o'in musulunci akwai wallafe-wallafe da aka yi a Jami'atul Azhar, a tesis da ake yi wajen samun takardar shaida ta digiri na biyu ko na uku an yi a kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab. Haka a Ummul Qura'i da zasu ta birnin Makka, haka a Jami'atul Islamiyya ta birnin Madina, haka a Jami'atul Azhar, haka kuma har a jami'ar Cambridge, wato a Ingila an yi rubuce-rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Turawa waɗanda suke bincike a kan ilimi ba tare da duba da cewa waye ya yi hidima ga ilimin ba, musulmi ne ko kafiri ne, a kan ilimin kimiyya ne ko na addini ko na larabci, sun yi rubuce-rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab masu yawan gaske. Haka a jami'a ta Al-Qarawiyyin a birnin Morocco an yi rubuce-rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Malamai da suke zamani da shi da wanda suka zo bayan sa, ƙididdigar littattafan da aka yi a kansa za su takamma 15 zuwa 20 a kan rayuwarsa, rubuce-rubucensa, jihadinsa. Haka kuma makiya sun yi rubuce-rubuce a kansa. Akwai wani littafi da wani mustahamfir ya yi, ɗan leƙen asirin ƙasar Birtaniya da ya je gabar ta tsakiya, wanda aka wallafa su cikin harshen da Turanci ya yi amma aka tarjama shi da Larabci, wanda ake yawo da shi ɗan bid'a suna yawo, wanda tsage ne da karyace-karyace a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Akwai kuma littafi da wani mawallafi na mai sunansa Fitratul Wahhabiyya, shi ma ya yi ne a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Waɗannan duk ɗan bid'a ne suka yi don ƙoƙarin binne hasken da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Akan yaɗa dukkan mutumin da ya yi kiransa a ce masa da Wahhabi, a ce kai ka zama ɗan cikin Wahhabiyawa. Wato kafin zamani ya zo yau a Najeriya sai a ce maka ɗan izala, a da can sai a ce ne ba Wahhabi, ka ci da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. wato a ce al-wahabiyun, waɗanda suka yi riko da sunna sukan mayar da martani da cewa wannan sunan muna sai dan muku danganta mu zuwa ga Sheikh Muhammad, ba kun danganta mu zuwa ga Allah. Domin idan an ce maka al-wahabi, an danganta ka zuwa ga al-wahab, wanda al-wahab shi ne Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب هو الله. إذا أنزلت الوهاب كابن توبا وألك وجو كرت دنجل تابو مستئيسو سنت بقلو توابا مجي محمديون جوان دنجل تابو الوضع أنا محمد صلى الله عليه وسلم كثب لك تقوي إذا بمسك فأما تأفصر لبز إن دعوتا أتي بوهادي wanda bai tsaya ba bai san daga ina ba wahaji ta samu asali ba sai dauka zagin sa ake an gane ko to dan haka duk masu tunki kan Muhammad bin Abdul Wahhab sai mata baya san annabi baya san waliyan Allah dalil ta kafanta a hannun al'umma ba ta aka tuwa aka ta so kunni ta kawo kalma dai inda ya zagi wani wali ko inda ya fada wa annabi bakar magana kalma dai take ta kafanta ba za su iya kawo ba haka za su yi wa shaykhul islam kariya haka za su yi wa shaykhul Muhammad bin Abdul Wahhab kariya a ce baya san annabi baya san waliyan Allah baya san kaza ya yi inkarin kaza amma ba a iya kawo kalma daya a cikin littafin sa wanda ke gaskata wannan zargi sai zato zargi ne mara asali zargi mara tushe dan ba haka ba har kwanan gobe muna kalubalen ta sai photostat na kaci daya wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko Sheikh Islam ibn Taymiya a cikin littafin da ya wallafa da hannun sa ya faɗi bakar magana ga annabi ko fatan sai photostat da kaci guda saraba irin yadda aka yi photostat daga cikin littafin wa sai aka raba kowa ya gani to kuma ko da ba rasu ya ba sai dai abu ya waye gari a matsayin jinta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ba wanda ya kowa ya jima da mamakiya annabi irin makiya kafin da annabi zo ba wanda yake rigima da su irin sa shine yayin da guda ya sa masa as-sahibul maslul ala shatin ar-rasul zalalan ta kofi akan wanda ya zagi annabi ya kawo maganganu na annabin da na tabbarsa da na tabi'ai da na tabi'ul tabi'ina waɗanda ke tabbatar da kafirin mutumin da ya zagi annabi kuma hukuncin mutumin da ya zagi annabi shine kisa ko ya tuba sai an kashe sabanin sauran ayyuka wanda ya zina ko ya jagiya ko baki da makami mutum yayi in dai har ya tuba kafin ku kama shi ba ku ba kashe dan Allah sai illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim aiki da makami in ya tuba kafin ku kama shi shikenan ba za a yanke masa haji ba ya ka ga ma idan mutum ya zagi annabi ko ya tuba sai an tille masa kai yayi wannan misali to sai ka samu wani dan bid'a a nan gare sai ce to ai ya wani misali ne kafin ya lalace wai daga baya ya lalace to a take kuma wannan shi ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayani akan rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab jihadin sa da bin abin dalla-dalla daki-daki daga tashin sa har ya zuwa ga rasuwarsa da abin da ya bari na kayan gado a laburari din musulunci dangane da wallafar sa wanda yana bukatar lakka guda mai zaman kanta idan mai fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi ta a kusa ne ko a nesa ne dai Allah ya kawo lokacin wadai ko sai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malami ibn Taymiyyah ne kaga sun jami'i ibn Taymiyyah an yi hijira da shekara ta 661 661 ya mutu hijira na shekara ta 728 Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuwa a shekara ta 1115 ya mutu a shekara ta 1206 waye ya kamata ya zama malamin wani amma da yake ba sa karatu ba sa dubawa sai suka ce wai Ibn Taymiyyah ya lalace ne a sakamakon karanta littattafai Ibn Abdul Wahhab bayan Ibn Taymiyyah ya bar duniya da shekara nawa kafin a haifi Muhammad ibn Abdul Wahhab shekara 1200 wannan take take nan mukaddama ta biyu gajeruwa shine tauhid kitabut tauhid tauhidi shine cikin al'amari gaba daya domin tabbatar da tauhidi ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni azumi sallah zakka haji kyautata wa iyaye kyautata wa makwabta da dukkan waɗansu ayyuka na ibada ba sa kintantuwa sai an gina su akan tauhidi inda mutum zai ciyar da dukiya fanta sama ubangiji ba zai karba ba in bai da tauhidi dole sai mutum da tauhidi. Abdullahi ibn Jud'an wani mutum ne mai karanta mai ciyar da mabukata mai ciyar da miskinai a lokacin jahiliya har ya mutu bai karɓi musulunci ba. Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce abinda Abdullahi ibn Jud'an ya ciyar na dukiya sai shiga da shi aljanna ranar tashin kiyama sai ga ya samu tsira. Annabi ya ce la, لأنه لم يكن يوما من الدهر ربي غفر لي خطيئتي يوم الدين دم بيتقي ان كرم الشهاده دهر يموت ده دعاء بين ديتير وقدمنا الى ما امروا من امل فجعلناه هباء منثورا فده امفاني ده كده بقى من تاسع يوم ده التوحيدي ني اكي جنا اول ايرك والله دوك عباده ده مسلم زي يي تذكر يي تصلاه النبي يي تهلل ده استغفار تسبيح كيه ده مسلمي ما تكربا التوحيدي وبنجي بزي كربا ما ابن ده كينونه مهمه التوحيدي shine abinda duniya ta hatu a kai tun daga kan Annabi Nuhu har zuwa kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga Annabi zuwa Annabi hakan ta banban tsakanin yanayin sallah, yanayin azumi, yanayin wadansu ibadoji. Daga Annabi zuwa Annabi hakan ta banban tsakanin hukunce-hukuncen sarki, hukunce-hukuncen alwala, hukunce-hukuncen ganima. Yanzu duk annabawan da suka wuce ba wanda aka halatta wa ganima sai Annabi Muhammad shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan da suka wuce ba wanda yake da taimama a littafin da aka ba shi sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An aba bai da dama cikin sababban halatti da haramci tsakanin Allah Musa da Annabi Isa ko bambanci wannan ya halatta a cikin littafin sa an halatta abu a cikin littafin wannan an haram. Annabi Isa ya ce wani uhilla lakum babu allazi harrama alaikum na zo dai in halatta muku wani abin da aka haramta muku da can a cikin at-taura din dila ya saba ku dama ya zama halal. Annabi Muhammad da aka zo gaba ɗaya sai aka ce dan ya saukake dukkan sanarri da cikin waɗannan littafin yajidunahum maktuban indahum fi at-taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأبلال التي كانت عليهم. أما توحيدي فكان فيها كل الفرق الذي هري زواج في توحيدي إلي دين كذا كان الأذن ذكر أذن يعني سابا أما توحيدي إلي دين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنا أجمل فكرة قوة ديزو أبيض الشافة نفسها أن يبدو الله ويستنبو الطابو أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تابن ديكي فكين دأ ورزا أبو التاوى الله كأي قوة النبي ديزو أكن تفيد يا أبي. وأنا أجمل فكرة ألا لديكو جلا 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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم لقد أرسلنا نوحا إلى قوم إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله دكا هو الذي يرسل توتا سبا علمت لكم من إله غيري اعبدوا الله ما لكم من إله غيري أتى ما لكم من إله غيره هو الذي هكي تبتر دوانا دعوة أجمل شيء أبن تسي جاهن كلنك تسي سورة الأنبياء إن دعك كان النبوة أكفر لنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ذكرا للمتقين da aka yi gaba kaɗan da aka ce wa laqad atayna ibrahima rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Da aka mai kisar sa a can karfi sai aka kawo Lut aka raba da wa nadaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin sai aka yi abati wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Da aka gama da wannan sai aka kawo Annabi Nuhu wa Nuhan idh nada rabbu. Da aka gama da wannan sai aka kawo Dawud da Sulaiman wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil ardh idh nafakat fihi ghanamul qawm. Da aka gama da wannan aka kawo Annabi Ayyub wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina kadhikra lil abidin. Da aka ce wa Isma'ila wa idrisa wa dalkif li kullu min as-sabirin. An gama da wannan sai zannun shine wa Annabi Yunus alayhi salam wa zannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Daga nan gurin sai Annabi Zakariya wa Zakariya idh nada rabbuk rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر فرضها فنفخنا فيها من روحه وجعلناها وابنها الى النبي آية من العالمين. bayan duk an gama wannan sai aka ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu. Manufarsu duk guda ɗaya take, hadhihi din nan gaba ɗaya, ai wannan al'umma tun daga kan wannan annabin da aka faro zuwa nan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu. Da haka da'awar annabawa gaba ɗaya kan tauhidi shine abin da in ya gyara sauran ayyuka sun gyara, in ya rufe sauran ayyuka gaba ɗaya sun rufe. Da haka koyar da tauhidi ya zama wajibi. Da haka aka fara kira da shi a cikin Al-Qur'ani, aka keɓance surori wanda ba komai sai tauhidi san sa. Aka yi shekara 13 a Makka, ba abin da ake kira sai abu guda biyu, tauhidi da kuma akhlaq. Tauhidi akhlaq sai sallah da aka faranta a daren Isra'i, sauran hukunce-hukunce shi da aka zo Madina. Abu na ƙarshe dai da ya sauka dai kuma ya tabbatar da tauhidi, wata ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ƙarshen ayar da ta sauka cikin littafin Al-Qur'ani daga ita ba wanda ta sake an fara da tauhidi a rufe gaba ɗaya da annabawa tauhidi. Kuma tauhidi shi ne abin da yake haɗa kan al'umma. Wallahi duk yadda kai ka haɗa kan al'umma a kan wani abu daban, wata ƙa'ida daban, saɓanin tauhidi ba za ka iya ba. Jam'iyyar siyasa ba za ta iya haɗa ba, wani tsari na constitution ba zai iya haɗa ba, wata dabara da za a yi wa aya a ce wa tafi nubi hamlin lahi wa a fahimci kowa ya rike bida'a wai dai ba hadu bi hamlin lahi sai na hamlin lahi kowa na bida'a ba, wanda duk ba zai fitar da mutane ba. Sai ka sa kowa a cikin zuciyarsa ya ji baya ganin girma, kima, daraja, farjini sama da Allah, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka sa kowa ya ji ubangiji cikin tsoro, kowa ya ji ya kallama, wani bai ce cutar da shi ba, ya amfanar da shi, ya arzuta shi, talautar da shi, sai Allah. Wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Nema ce daga gare shi, tsanani ya faru ina za a kuma wurin ta kuma sai duk duniya ta yi da haka, sai kan duniya ya haɗu. In ko duniya ba ta yarda da wannan ka'idar ba, kowa ya zaɓi wanda yake ganin zai fice shi, to kuma ku ce za ku haɗu, sai na ku haɗu. Ba zai taɓa haɗuwa ba. Wallahi abin da ke haɗa kan mutane shi ne tauhidi. Gajeren misali, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tura shi ya samu Larabawa, kata ta haɗa dukkaninsu suna cikin sahara, launin fata ya haɗa farare ne, yare ya haɗa suna magana da harshe ɗaya, amma kuma a koda a cikin garin Makka kowane family ba ruwan wancan family, kasa ɗaya, yare ɗaya, kowa a cikin sahara ya gaba, ba wanda aka fito da shi daga bakin teku aka zo don yi rayu da ɗan sahara, bala suna ce wannan na jin sanyi don haka, wannan na jin zafi, wannan na so a kunna fanka, wannan ya ce baya ce. Aka duk gaba ɗaya suke a sahara, suke abincinsu iri ɗaya, dabino tukui nonon raƙumi, abin hawansu iri ɗaya raƙumi, ba su da wani abu sai wannan, amma kan su bai haɗu ba. Aiki da kasarar a Madina shekara 40 suna yaƙi da juna, asalinsu gaba ɗaya daga Yaman suka taso suka yi hijira zuwa Madina a sakamakon rushewar jam ɗin farko a tarihin jam Sabtu Ma'arij da ke can kusa da garin Saba, inda Allah ba da labarinsa a cikin suratul Saba. لقد كان لسبئين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال هنا قد بدام دعوة كلوا من رزق ربك واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أما تذكر لك فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض ما مات الرواء كي يزوي روشة والندم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات الكفر الخمس واصل وشيء من سدر قليل ذلك جزناهم بما كفروا وهل نجاة الا الكفور سكي هجرة. ثم جنى الله ربا سكي ذكر مغنى سكي تفرقت ايدي سبا اتا كما قول روسيا وجبت جرير سبا اكف لفي جاء سكي تارين باب سي امر في الدنيا وانت اللوبة هجرة يموى او سنة قدر قبيلو دليتايا بوني كيل فتايا اما سكي نوم جنى سكي فتا رجلنا سوين سكي شرع اربعين با واني سكي تسجي انه محمد صلى الله عليه وسلم. Ga yakin jahil wal gabara, yaƙe yaƙe masu yawa idan ka duba duk cikin wasu kan larabawan jahiliya, rigima ba wanda bai waka a kan rigima ba ko faɗa, ba wanda bai waka kasida ba a kan rigima ko faɗa, ko yanzu ka sai waƙar an tara gaba ɗaya kasida ce a kan mai
akan rikima, akan fada da ta mutu. Idan ka dauki kasidar Amr ibn Kulthum, shi ma rikima ne da fada, yana cikin koyon kiyaye da suke irin sauran mutane. To mutanen da ba su da wani fada, ba su da wani addini sai fada, sai giya sai mata, amma addini ya zo gaba ɗaya ya haka kansa. Da haka Allah ya tunatar da annabi, yake da cewa Allah fa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah ya kada kansa, ya ce kowa yake akidarsa amma ra'ayinsa ne zama daya, ko kuma duk kowa yake akidarsa, kowa yake akidarsa mummuna da yake na ba hujja, suka dawo kan akidar ne wanda Qur'ani ya daga su akai. Mutanen Makka sana da nau'in gumaka na majalisar sana jiki a cikin Makka, wancan famu jinsa da gunkinsa, wancan na da nasi, akwai wanda zai gunki na zinari idan bai kuɗi ne, wani yana azurfa saboda shi talaka ne, wani yana dutse, wani ma ya kwakwa ba da dino ya gunkin da shi, har wani yake cewa ai ba abin mamaki irin Allah na da dino, da safe kai masa sujada da ranar in ka ji yunwa ka cinye kayan ka, duk haka suke kuma kowanne yana ganin nashi za'a ji, kowa ya kiyar da na kowa sai da suka ruke nasan gaba ɗaya suka dawo ga Allah sannan kansu ya haɗu. Da haka tauhidi shi zai gyara al'umma. Kaga yanzu yau duniya tana bukatuwa zuwa ga tauhidi, irin bukatuwar da tayi kafin turo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin a lokacin duniya na cike da rigima, Farisawa da Rumawa a lokacin su ne duniya suna fada da juna, Yahudu da Nasara suna fada da juna, Larabawa da Sarakansu suna fada da juna. Haka ake sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, Qur'ani ya sauka a Makka, aka warware rikicin Makka, aka je Madina aka warware rikicin Madina, aka warware rikicin gaba ɗaya kasashen Gal. Daga nan sai musulunci ya dira ya shiga cikin kasar Sham, wanda suke bin mulkin Rumawa a wannan lokaci. Aka gama da su, aka je har musu musulunci ya je, sannan sai musulunci ya sake yin arewa ya nausa ya shiga kasar Iraki. Aka gama da nan, aka shiga aka karya daular Farisawa, sai gaba ɗaya musulunci ya kasance ya haɗe duniyar, shugabanci ɗaya take da shi. Akwai haɗin kai da aka taɓa samu a duniya irin wanda aka samu na wannan lokacin? Me ya kawo wannan haɗin kan? Wani tsari da wani ya rubuta da constitution, wata dabara, wani kowane lafar, wani ne kawai yayi addu'a a cikin masallaci, Allahumma a'inna al-islam wal muslimin, tauhidi aka tsayar sai kan kowa ya. Haka kuma duniya yau ta koma cikin wannan rikicin sakamakon raunin tauhidi. Ba inda ba a faɗa. Afirka ta yamma rigima, Afirka ta take rigima, kasashen Gal rigima, kwantacciya tsakanin Saudiya da Yaman cikin kan iyaka, tsakanin kasashen Larabawa gaba ɗaya da Iran, yanzu kuma tsakanin Larabawa gaba ɗaya da Iraki, tsakanin Iran kaɗai da Bahrain, rigima ko ina. Su kansu Turai ba su zauna lafiya ba, Turai ta gabas ba ta zauna lafiya ba, tsakanin Kurosiyawa da Sabiyawa rigima kwantacciya. Idan ka je kan Ingila tsakanin su da 'yan nauran Ireland kuma rigima, Cambodia rigima, tsakanin Korea ta kudu da ta arewa yaren su daya rigima. Ko ina ana bala'i. Majalisar Ɗinkin Duniya tana nan, Majalisar Haɗin Kan Ƙasashen Afirka tana nan, Ƙungiyar Haɗin Kan Ƙasashe Renon Faransa tana nan, Ƙungiyar Haɗin Kan Ƙasashe Renon Ingila tana nan, Ƙungiyar Haɗin Kan Ƙasashen Larabawa tana nan, Majalisar Zartarwa ta Ƙasashen Gal tana nan. Duk waɗannan ƙungiyoyin ba abin da suke tunana wa duniya, ba kuma abin da za su tunana, ba abin da zai kawar da rikicin duniya sai ne tauhidi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu. Anan kawai za a daga nan za mu gane muhimmancin tauhidi. Da haka tauhidi ya yawa babban abin da yake bukatar karantarsa, karatu na natsuwa, domin shi ne zai warwarewa al'umma dukkan matsalolin da suke, ya tabbatarwa da al'umma as-sa'ada ad-dunyawiyya, ya kuma tabbatarwa da al'umma as-sa'ada al-ukhrawiyya, arzikin duniya da lahira gaba ɗaya na cikin bin tauhidi. Malam yace kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wa qaulihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qaulihi wa'budu Allah wa la tusyriku bihi shay'an wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a al-ayat. Qala ibn Mas'ud man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha siratun mustaqima al-ayat.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين كذبا من فرقوا للكتاب يزال إلى كما لا نجم وزال صلى الله عليه وسلم مثل نفسي كتاب التوحيد بيقال رأي سبسيكي وقول الله تعالى كذا وقول الله تعالى كذا وقول عبد الله بن مسعود كذا وثبت كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا سيني جسيا تنسى تشمس في وقت الزهيرة تنفر لنا لوقت الزهر كتاب التوحيد abinda tauhidi yake nufi kada ita domin lafazin at-tauhid ya samo asali daga wahada yuwahid akan ce wahada fi'li madhi ke yuwahid fi'li mudhari yayin da mutum ya dunkule abu ya mai fi daya abinda yake nufi da kitabut tauhid yana nufin kitabut tauhidillahi amma sai ya takaita akan al-mudhaf bai ambaci al-mudhaf ilayhi ba li'annahu thabitun wa mustaqirrun fi dhikri saboda tabbatattun abu ne a zuciya idan an ce tauhidi kowa san nan ne kai ta Allah da haka abin da yake nufi littafin nan abinda zai kunsa kadai ta Allah kadai ta Allah kuma ta bangarori ne guda uku kadai ta Allah a fage na rububiyya ar-rububiyya daga kalman ar-rabb ne tabbatar ma Allah cewa shi ne rabb ar-rabb kuma shi ne mai halitta kuma mai kulawa da halitta din shi yayi halitta sannan yake kulawa da wannan halitta din tun tana karama har zuwa girmanta har zuwa ta zo karshen wa'adin da aka yi mata mutane aljanu da dukkan halittu da muka sani da waɗanda ba mu sani ba ubangiji shine rabbuhu shi ya halitta su shi ya tanadar mutane yadda za su rayu kadai ta Allah wajen wannan kadai ta Allah ne a fage na rububiyya wato kayan ta kadai ta Allah ta wajen ayyukansa ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta din kadai ta Allah fage na biyu shine kadai ta Allah ta wajen uluhiyya ko kace uluhiyya ko kace ilahiyya duk dai ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al ilahiyya duk dai ne wannan kuma daga kalmar al ilahu ne asalin kalmar al ilahu a larabce daidai take da al ma'budu kadai idan an ce al ilahu ana nufin al ma'budu abin bauta to amma shari'a wato nassocin Qur'ani da nassocin hadisi sai suka baiwa kalmar al-ilahu sabuwar ma'ana fil shine da zaran an ce al-ilahu to ba ana nufin ma'bud ba a'a dole sai ta kara ta ce al-ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba irjabin bauta ba sai ya zanto duk duniya ba wanda zai tantance a ce mata al-ma'budu bi haqqin sai wa sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin aw bi ma'budun bi babu ta haka bai zama ilahu ba al ilahu na gaske shine Allah da haka kalmar tauhidi sai ta kunshi kore dukkan ilahantaka tuɓe rigar ilahantaka daga kowa aka mayar ita ga ubangiji aka ce la ilaha wato duk wani dangin abin bauta an faɗe masa wannan damar an faɗe masa wannan da yake la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an rufe shi an nuna bai tantance ba sai aka ce illallahu sai Allah kai to kadai ta Allah na biyu kenan shine kadai ta Allah a fage na uluhiyya ko al ilahiyya wato fage na ibada ya zanto babu wanda za a bauta sama sai Allah bauta din nan kowane irin nau'i na bauta to kadai ta wata uku shine kadai ta Allah wajen sunayensa da sifofinsa dukkan suna na Allah na shi ne shi kadai wani bayan tarayya da cikin sa dukkan sifa ta Allah ta ce shi kadai wani bayan tarayya da Allah a cikin sifa daga cikin sifofin sa to wannan shine tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala idan mun ce wa qauli da yawa lamun kasra ya zanto ma'tufin kenan ala tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ko kuma ka ce wa qaulullahi sai ya zanto jumla ce musta'na fa da fadin Allah ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بنجي تعالى وما خلقت الجن والإنس بان هل تجنس الجنب
aka ban halitti jinsi na dan adam ba illa liya'budun sai domin su bauta aljin shine na jinsi ne dukkan aljanu aljin jinsi ne dukkan dan adam bazan su da matan su da kowane iri ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam face sai ya zanto mai bauta ga Allah kowa an halitta shi ne din yayi bauta dan haka zamu ga a cikin jinsin mutane so a cika kowa falala a cikin jinsin mutane annabawa amma duk da haka bayi suke da Allah su kansu an halitta su ne dan su mai dan su bauta ga Allah dan haka zaka ga Allah na siffanta su da cewa bayi ne wa wahabna li dauda sulaiman ni'mal abdu innahu tawwab sannan yake wazkur abdana ayyuba iz nada rabbahu anni massani shaytan binusbin wa azab sannan yake wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar a cikin kisar annabi yusuf yake wala kada hammadihi ko hamma biha laula arha burhan rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi isra'ila Allah ta subhana allazi asra bi abdi da aka saka masa littafi aka ce alhamdulillah allazi anzala ala abdi alkitaba tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdi ake dukkanin su bayi ne ga Allah tunda bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma ba san su ma bauta suke su matsayin su a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba me Allah yake so menene baya so sai ta hanyar annabawa duk wata kofa a tota take in dai ta tsakanin bayi da Allah sai sai kofa dai tal ita ce hanyar annabawa ba wani wanda yake da hanyar samun sako na abin da Allah yake so ko wanda baya so da zai faɗa mana sai in ya zanto ba annabi in ba annabi bane baki sai mace daga ta samu ina fatan kun fahimta shi annabi idan ya zo da abin sai yayi naki kuma ya umarci mutane su yi hikimar ki yayi dan ya nuna mutane ba ni za ku yi ba Allah za ku yi ni matsayina ku so ni sama da kowa a wurin ku ku ga girma na sama da kowa kuma kar ku yarda dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da ku zuwa ga ramar Allah sai wanda ni na ba ku shine matsayin annabawa a wurin mu amma ba su ake bauta ba bayi ne dukkan an kallafa musu yin aiki da haka suka fita jihadi da haka suka wahala annabi sallallahu alaihi wasallama a fasa masa kai a karya masa hakuri a yakin Uhud ya ta wahala ya ji yunwa sallallahu alaihi wasallama ya ji sanyi ya ji zafin rana sallallahu alaihi wasallam duk wajen tsayar da addini gaba ya bar garin da ya fi kowanne so shine Makka yana mai cewa ba dan mutanen ki ba sun kore ni ko sun fitar da ni da ba zan fita ba domin Makka ce ta fito sama da kaina amma ya tafi hijira zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam dan haka matsayi na kowanne cikin annabawa ba wake Allah to idan ya zanto annabawa gaba ɗayan ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah nuna mutane mutane su roƙi Allah to wanda ba annabawa ba kenan wanda suka biyo matsayin su wanda suka biyo su wajen daraja kuma dole su zama wayi ga Allah da haka Allah ya ce ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun Imam Mujahid wajen tantance menene al ibada yake cewa ma'anar ayat shine illa li'amurahum wa anhahum ba abin da yasa na halitta mutum da aljan sai dan umarce su in kuma hana in ce ku yi kaza ku yi in ce ku bar kaza ku bari da haka sai ibada gaba daya ta zanto menene umarni da hana idan kake yi kaza ya zama umarni ke idan kake bar kaza ya zanto me kenan alhani ke shine samfarin abin da aka ce annabi adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na iblis zai rubuce shi da abin nan samfarin abin da aka bashi umarni da hana da hana shi da matarsa aka ce uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula min ha ragadan haythu shi'tum uskun asir al-amr wa kula min ha ragadan haythu ya amma ka ce wala taqraba hadhihi shajarata wannan menene hani da haka umarni da hani shine ibada ka san me Allah ya umarce ka kai ka san ko me ya hane ka domin ka hani wala kowane mutum ya fara cikin cewa lalle afa dangin ababan da Allah yake so yayi kuma wajibin sa ne yayi akwai kuma dangin ababan da Allah ya hane kuma wajibin sa ne ga cewa ya hane daga wannan abu wannan yin wannan shine bauta wato kenan kaga tunda an ce kai kai ba za ka fara yi ba sai an ce yi an gane ko idan ka fara yi ba a ce yi ba ya zama kuskure ba wata ka ha kuma hanuwa ba za ka haramta kanka wani abu ba sai Allah ne ya ce ka bari
in kawai ta haramta ta ko wani abu ya zanto ka zama mai cin dashin kake to wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa yayi abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama da duniya ta shiga kanta cikin tsari da haka Allah ya ayi hatabul insana an yudraka tuda ma'ana dan adam yana zamanin za a bar shi kara zuri ba tare da an ce yi kaza ko ka bar kaza ba zai yi wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haka da fadin Allah ta'ala da yake wa laqad ba'athna lafazin ba'athna yana daukar ma'anar mun aiko walaqad ba'athna haqiqa mun aiko fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan wato mun turo da manzo ba wata al'umma face sai da manzo a cikin abinda manzo yake cewa anni ibudullah wa tanibut tagut anni ibudullah ku godita ma Allah shi kadai wa tanibut tagut kuma ku nisanci tagut anan gure akwai ababai guda uku abu na farko rahmar Allah wajen turo da annabi cikin kowace al'umma wannan ya tabbata cikin wata ayar wa in min ummatin illa kala fiha nabiy ba wata al'umma face sai akwai mai gargadi da aka turo cikin wannan rahama ce ta ubangiji ya turo wanda zai gargadi mutane dan kar a kama su da abinda ba a hana kar a kama su ba tare da laifi abu na biyu wato kowane annabi da zai ce wa mutane ubudullah wanda ma'an dan annun abin bautar dai guda ɗaya ne duk da cewa zamanin mutane adawa da na samudawa ya ta bamban amma dai nau'in abin bautar fa guda ɗaya ne wannan shike nuna bin tafarki madaidaici yana haɗe kan duniya dangane da rayayyun da ke cikin ta yana haɗe kan duniya dangane da farkonta da karkanta abin bautar ya zama guda ɗaya a tsakanin rayayyu abin bautar ya zama zo guda ɗaya a cikin zamani ne Allah amma in ya zanto wani abin bauta ne ba Allah ba inda ya ta bamban sai ya ga abin bautar ya zama bamban mutanen wannan garin sun zaɓi wani abin bautar daban mutanen garin sun zaɓi wani abin bautar daban in zamani ya zama bamban sai ka ga abin bautar ya zama bamban mutanen zamanin da sun bauta wani abu kaza wannan zamanin da suka zo su kuma sun samu wani sabon abin bautar da ya dace da zamanin su banda wancan amma masu bautar Allah su kadai ne abin bautar sai yake daya daya tun daga farkon duniya har ƙarshe ko ubudullah ko wani annabi abin da yake ba wanda ya mutu cikin wani abu daban amma duk wanda za a sa wani tsari za a yi mana Allah ba sai ka ga yana canjawa da canjuwar zamani
Please then decide.
Ina duk abin da zai sa ka kace kare iyakar Allah. Wannan abin mutum ne aljanna. Wannan abin wato ainihin kana tare da shi a zamanin ka ko ya wuce zamanin ka. Duk abin da zai sa ka kace kare wa Allah iyaka kana mai sani wannan abin ya zama tagutu. Ba wai ka taka shi ka ajiye shi a gaban ka. Ya zama tagutu. Domin lafazin tagutu daga Qur'ani. To kuma abin da wannan ke nuna ba. Musulunci bai yarda ba da hada hade menene hada hade ka karbe su kuma ka karbi gargajiya ka su ka haka ta kuda misali musulunci kiristanci musulunci yahudanci musulunci magulanci a dan ta kuda a ba ai wa Allah kiya sai ce oh billahi da yanzu ba sai ce ne wuce ne ku tago ko nin ba sai kake kuma idan kana ta kuda wa da wannan abin ko ba za a yi dole sai kani ku tago ba ka Allah ke kaman yakbur da tago wa yu'min billah faqad tamtaka bil qurwati wal wuthqa lam tasamana Allah da kalmar shahada ta gilo akan bangare guda biyu bangare farko korewa bangare na biyu tabbatar korewa shine wuce dukkan wani dangin ajin bota in ba Allah tabbatarwa tabbatarwa Allah kadai kan ka wuce nan kuma an tabbatar kaga na malaika shine ne kuma illa Allah wanda wannan shine ma'anar amman yakfir bi tabut ya ga dai dai la ilaha wa yu'min billah ya ga dai dai illa Allah kuma shi ne dai ma'anar a nubu da Allah wani sanabu sabo karshe ne za ka samu la ilaha ne illa Allah ina fatan kun fahimta ne kowane annabi abin da zo da cikin a nubu da Allah wani sanabu sabo wa qawlihi wa qadara rabbu an la ta'budu illa iyya haka ubangiji ta'ala ya faɗa yace wa qadara rabbu wadansu malaman suka ce qada bi ma'ana wasa wadansu suka ce qada bi ma'ana amara qadara rabbu ubangijin ta yayi umarni ko kace ubangijin ta yayi wasi karshe dai ma'ana tana komawa daya Allah ya zartar Allah ta abudu kada ku kuskura ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi kadai wa bil walidaini ihsan iyaye guda biyu kuma ta ta mu banji ba a bane idan muka ce haka ma ba za a nake muka fasara shi da cewa haka ma to zai ɗauki wani ma'anar daban mu dauka kamar Allah ya riga ya hukuntar
sai zan to ba wanda zai wani abu kenan ba bauta ba wanda dole ko ba su cikin wannan suna bauta ko suna sauran ba na umarni ne amara tunda umarni da ma mutane biyu ne wannan suna wannan su ji wannan su ji biyu da wannan wa qawlihi wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a haka mun lura da fadin Allah da yake ko abudu Allah ko da ma Allah shi kadai wa la tushriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wannan a cikin sautin misali وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا حتى من هنا فتن الله ليس يقول تعالوا خذوا المتالي أتلوا ما حرم ربكم عليكم إن كان كانت وأذن له من جديد يحرم تامك فأنا أذن له الله يحرم تامك ألا تشركوا به شيئا تركوا يتفع هذا كله فأنا أذن يحرم لا تتكبر لك الدقاء الثورة أريد زواجه ما الذي قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود تعالى لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهر الرباية بكاتل دوكم بيان ينا تكن السابقون الأولون ينا تكن الأشرف المبشرون بالجنة يتي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda yake so ya ga wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamu wanda ya sa hatimunsa akai ya sa tamunsa akai ya buga yace duniya ta karba ita ce wasiyarsa yace fal yaqra qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'ala atma ma harama rabbukum aqul ta'ala atma ma harama rabbukum alaikum an la tushriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وتودن الايهين غدا اكو ديكو جيري وند سو كنتو وتيا غدا غو ا تيكن سوره الانعام wannan ita ce wasiyoyi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan kun lura abu da farko da ke cikin wasiyar shine Allah ta tsoro shi wato sai ga mutane kar su hada Allah da wani wajen ibada an wajibi ne tabani radiyallahu anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى فقال لي يا مؤاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وانا حديث لم أعاد من الجبل يتي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ناكسا في أبايا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أتن جاكي معنى النبي يا أو جاكي سيطور لأبايا منا حيبو فيه yana da bani ina bayan sa domin al-irda ala rasulullahi ne tsora mutum a bayan sa lokacin da yake bayan da yake tsora shi akan kudurin da yake abinda wannan ke nunawa kaskantar da kai da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na shugaban halitta amma ya kasance yana hawan da sallallahu alaihi wa sallam duk bai kare ga wannan ba bayan ya hawan da kuma ya goya baya ya ba wani jin yake zo ka fara bayan kuma waɗanda suka samu irin wannan matsayin har ana lissafa su a matsayin wanda suka samu kaza fara matsayi wanda wani bai samu ba sai adadin wanda Allah bai ba su ne a bayan jaki ko a bayan doki a girgin suke a wajen malam ma'azu bin jabal na cikin su zai ga wani ya san ya ce mana na kasance wata rana da daga Allah bai ce mana kaza amma sai ya faɗi ya hauka shi da Allah dan fara kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ma fa qala bi ta annabi ta bi ya ma atadri ma haqqa Allah ala al-ibad shin ka san haƙƙin da Allah ke da shi a kan bayi wa ma haƙƙul ibadi ala Allah kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah ma'azu ke kuntu sai na ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani kala sai Allah bai ce haƙƙul Allah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake da shi bisa ga bayinsa an ya'buduhu ta bautata masa shi kaɗai wa la yushriku bihi shay'a kar su haɗa shi da wani وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أما حكم دا توبا يشكر سورين الله وبنجي باقي أدب سنة دك وانا بيشركا دك وانا بيشركا وبنجي باقي أدب سنة دون بيشركا وانا يشير الحي فأنا ما لدينا هم بياني أقول من من تتكالا حكي على الله حكي كباي حكي الله وين باي وانا حكي لي وانا واجه للسفين dole ne lalle lalle ke yi dole ke kace mai in ta kifa ta ba san amma hakkin da bai kike da shi a wajen Allah ba wannan hakki ne wanda ba wanda ya wada ta mutu shi ne ya tsora wa kansa dangane da masa su ko ba ta su ko tsora san ta tsora mu dan kar ku dauka dan an ce haƙi nan an ce haƙi din su daya ba irin ubangiji shi ya wani tsara san dan ganin damar ka ka tama rabbukum ala nafsi zahwata annahu man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko fa innahu ghafurur rahim ba kira wannan shi wajin ta kan dan ganin dama ba wannan yake tsira sai dan haka mu tsalawa take kuskure da suka ce yadda su suka ce wajibi ne ga Allah in kai aikin lada dole ba ta aljanna in kai aikin zulmi kuma dole ba ta azaba ba wani da godan zulmi ne wannan amma hakikanin gaskiya ne idan kai aikin lada Allah ya yi alkawari ne maka ya ba ka kasu idan kai aikin zulmi ubangiji ya yi alkawari ne maka azaba alkawarin ka na farko na lada baya saba wannan ya wuce tsawata dan saba ka waya ne Allah ko baya kusantuwa da waya alkawarin sa na biyu cewa in kai azaba sai ka in kai ne sai ka ba ta azaba wannan in ya ga dama ya fita in ya ga dama ya yi domin idan ya fita shi bai zalunce ka ba adalci ya maka dan ya ce ba karfe kuma kai sai kai din ya ka ba ta azaba bai zalunce ka sai kuma ya ce ya yi maka ganin dama ne dai kuma da shi ne abuwa kuma ita ba ta bala saboda ka anan gurin cikawar kamala rashin cikawar kamala amma a na farko cikawa kamala rashin cikawa tawaya da haka alkawalin lada alkawalin wato sakamako da girmama dan adam da ba san dan Allah ba ya saba wannan in sai aiki dan cika shi wannan kamala ne rashin cika cika tawaya da haka Allah ko ba ya kasancewa da tawaya sai dai kamala amma alkawalin da kina azama in sai ka zaba azama kaza wannan cika shi adalci adalci kamala rashin cika shi ya da wani kamala kamala da haka in ya ga dama cika in ya ga dama cika wa da haka yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ka sai ku ne da ba ya ce ba wannan duk kamala ne a wannan da haka bambanci ne tsakanin hakkin Allah da hakkin bayi ma da duk da cewa Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne suka sani ka da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqan Allah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqan ibadi 'ala Allah an la yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a ka ga ta hakkin shi kun ma da duk da cewa afala ubashiru an-nas bazan yi wa mutane bishara ba in dai in je lamana in ce ya ga aka abin da nake gaban shi to gaban malaka duk wanda ya mutu baya shirka to Allah zai masa azaba duk wanda ya mutu ba da shirka ba akwai alkawari matukar ya mutu da san tauhidi to ba za a masa azaba mana ba zai dawo mutu cikin azaba in dai in ba mutane wannan gara ba ta mana kana sai annabi ce la tu bashirhum bi yatihi kar ka ba su bishara sai ku dogara da aiki yana su ba ta a rike da saboda mai idan aka faɗi bishara gaba ɗaya waɗansu sai su yi mata fahimta wanda ce aka fi inda ni ba na jasa yanzu kuma a ta kuma ba na abubuwa ba rikicin ya zuyi yare mai sake to da ƙarshe in da yana da himmar da zai samu daidai na biyu a cikin aljanna sai ya dawo kansa daidai na ɗaya ko ne zai na da himmar da in ya yi aiki zai daidai na biyar yanzu a dawo na ɗaya ka ga wani jawa ba da haka ba maslaha a ba da bishara to ya rike da maslaha da shi ya kuma ga mun yi da mun yi bishara tunda da hadisin da ya zo gare mu mu'adhin da fara alayhi wasallam da fa wannan hadisin da kowa ba sai da yazo dab da mutuwa jin tsoron kar ya mutu a ce ba wani hadisi da yake tafi daga bakin annabi bai sa da al'umma ba da haka ya faɗi amma a tsawon rayuwarsa a daidai wannan lokaci da annabi ce kar ka faɗa da faɗa din har sai ba ku ji idan ka mutuwa yana cikin cutar da yake ganin kila ba zai tashi ba sai sanar da wannan dan jin tsoron kar ya koyi sai ya ce cikin inda nan ne cikin wannan ba an nuna mana bayyana shi wal huda min ba'd ma bayyana hu annas bi kitabi la ilaha illa allah sai mun yi to da haka dai abinda wannan hadisi ke nunawa dan da mutum ta duk mutumin da ya mutu tauhidi dan da ya tauhidi ba shi to yana da matsayi guda biyu in ma dai ba za a yi masa azaba ba gaba daya kamar yadda wannan hadisi ke nuna kuma a kama shi da azaba wani gwajin laifinsa amma ko ba zai dawoma ba cikin ta kamar yadda sauran waɗansu hadisi suka nuna idan ka rawa ayoyi da hadisi da suka zo a wannan baji za ka fita da sakamakon cewa mutane bayan an yi sakamako gobe kiyama sai su yi kuma san aljanna san ka wanda sun karan farko za su shiga aljanna kuma da ba an aiki gaba a fita Allah ta mu cikin su shine annabawa da sauran salihan bayi wanda ayyukan su na alheri suka rinjaye muna na ayyukan su dan wata tanta wanda kun fi shiga ba fita su ne kafirai wanda ba su mutu ba da imani sun mutu suna kafir sun mutu suna kafir to wanda sun su ba ba dan Allah ta ba hun da sai nan nan kafi na uku mumunai khalaqu amalan salihan wa aakhara sayyi'a da aiki na gari da kuma na bata an yi ta ba ki ta bata to ma ta ba ki ta bata ba ta da kun yi ba ta ma su wato ne su kan datan gobe kuma ki wannan to su wannan nasu ba abin da Allah ke akan Allah sai ya tuba alai lalle Allah zai yi tuba gare ku amma kin a karan farko ko ki an yi musu azaba to kina cikin su za ku zanto kuke kai wadan su a karan farko akwai wanda hadisi annabi ya nuna Allah zai tunatar da mu ita a gidan duniya ka je wuri kaza kai fa ka je wuri kaza kai fa ka je wuri kaza kai fa da ako ya babu wanda sai ke sai ni kai wani sai ne wani ya kike to kamar da nan da kai ka a duniya ba wanda ya sani ana ganin ko na gari ne ba san da kuma ne yau ina baka labarin na ga fata ma je ka kanka dan ka ba a san mutum ne ne shi ya bayyana wannan da karaman fahimta suka fahimci cewa yo inda zaka je ka koyi da dajiya da yata cikin mana yana mura mun ne dan zaka je ka koyi da zaka soji dake kuma ka nuna wani abu daban ba hulun munafiki sai ka san munafiki da zaka dace shi munafiki wanda yake bayyanawa a cikin kullum ka yana ba da mummunan koyarwa ne da haka in ya barna wani gani ya koya wani gani ya koya sai ya kasance yana da murmur wannan barnar da adadin mutanen da suka je wani irin wannan da halaka ba saboda da ka aikin ya ba su ya ba da koyarwa wa mutane ko ya ga su suke ne baya ce su ba dan kar waɗanda suke bija ko kafin nan ya ga da bayan Allah suke bija kan barna sai ya ga haka suke sai ka tuba amma in ya koyi shi sai ya saba wa Allah bai fito da cikin wani ya gani ba ba ka bin ba sai da ba ka a cikin kai a koyar ba zuri ba akwai zuri amma zuri din akwai sauki ya san ka fanta da wanda ya bayyana to da haka wadannan sai Allah ya aka ba wannan su bane amma dai kan farko wanda zai Allah ya bayyana wa su wala ya ci majita amma wanda sai ya ci cikin mutu an yi masa azaba gurbin ne sun da a fitar da shi amma wanda sai ya ci wanda an fara masa azaba sai kan masu so ya amfane shi a fitar da shi a kai shi aljanna to wannan su ne kake na uku wadanda suna da laifi suna da zulmi ko a yaki sun farko ka musu da aljanna ko a fara kama su da azaba ke kan mai fito da shi ko a kama su da azaba a yi musu azaba har daidai laifin da suka yi a duniya domin dukkan laifin da ba kirka ba ba kafirci ba baya dawwamar da laifi a duniya wannan shi ne aqida gangariya wanda ayoyin alqur'ani da hadisin annabi suka tabbata to wannan shi ne kake mutane a gobe kiyama da wannan hadisin shi kadai ba za ka iya fahimtar sakon ba sai ka hada shi da sauran hadisin da muke fara zuwa ga a
abinda zai nuna maka duk saboda din nau'in shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nau'in shari'ar kowane annabi ne ga kuma tabbatar maka da wannan tauhidi annabi ya fara da bambancin bayan nan da bambancin lokaci duk da cikin kira zuwa bane tauhidi kuma ana cikin duk duniya abinda ba ake cewa abinda malamai ke nuni gare shi na nuna na addinin musulmi inda musulunci ne fice in ka kwatanta shi da sauran addini akwai farko al-shumuliyya a cikin musulunci sannan kuma ga al-umumiyya a cikin musulunci abinda ake nufi da al-umum sako na musulunci sako ne na kowa da kowa da haka ake buɗe sakon da kalmar ya ayyu Allah da za a turo annabi kamar yadda aya ta cikin suratul a'raf ta ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله قال يا أيها الناس لا تقولوا مثالك فا مثالك هذا باب لا نقل باب الإنفاتة باب الإنفاتة باب الإنفاتة مثالك بقى إني رسول الله إليكم جميعا لي من دون أن الله إليكم كبادا فكبار من أمني كيف أنشي صرف فنالك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أكيد ذلك وأن الله بارك الله فيكم في فكرة واحدة أقول أنا هي توجيه مسمى عبادة بعد اللي من يتجيه أقول لك أنت بكم زي شيء أقول لك أنت تنبعي بوصوله إلى تلك المنزلة في جنب يرفعه متكاليف ذكر أقول لك أنت واحد إلى متكاليف في سيما في عبوة قميص kawai da kina cikin kawai kai wanda ya mutu yi ba ubangiji kuwa ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha da haka cikin mukaddima da cikin karatu muka tabbatar da kowa da annabi ne ya mutu sa Allah ba wa da kuma mutu shi ta ko da annabi suka samu yana jin tsoron azabar Allah yana fatan rahama su ko kawai da kafa ta kawai ba wani ne ne da abunda aje kuna da ku tauhidi da ake ba wai dan da kike aiki kike dan in sabar dan da ko dan sai daga wuta dan garin dan kai kike ka bauta Allah dan Allah shi ne Allah ba dan mutum ba dan aljanna ba dan magana wani aljanna amma na duru dani ne amma da Allah ya kawo annabi Zakariya da dan sai Yahaya da matarsa yace innahum kanu yusaiu li turat wa yad'unana ragaban wa ra'aba wa kanu lana atid yadda na rakaban suna ko dama da dan kwaɗayin aljanna wa rakaban da suna rakaban annabi Zakariya da dan kuwa annabawa Allah amma suna jinsu rakaba Allah suna jinsu rakuwa suna fatan ko ne sama rahama kowanne yana bukatar rahama ta banji annabi Musa yana bukatar rahama dukkan annabawa da suka yi Ibrahim kuma da bukatar rahama na jinsu rakaba ya tafi cikin sai Bukhari kullum annabi zai kwanta barci sai ya ce Allahumma sini azaba yawma sabaqa ibadat ya la tamat bi sun azabar ka ranar da kake ci bayan ka in ya zo karatun tahiyatu ya ne mutum ya ga ababai guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal hadith ne cikin sahih muslim annahu ba'a sallama sallama mutum ne ga ababai guda hudu da haka wasu malami suka ba da fatawan cewa wajibi ne in ka karanta tahiyatu kafin kai sallama sai ka ne mutum ne ga ababai guda hudu kawai da kuma kina cikin kawai ba ruwan da wata ko aljanna kike ni kawai din ma abin da Allah ya sanar wa kullu zakiran lillahi ubban li wajhihi bila tawfi liran wai ka ta kai ta zikiri dan kana kan Allah ba dan jin tsoron azaba ba ba dan san wai ka samu wai ta rahama ba ruwan ka da wannan sai dai kana kan Allah kike wannan kuskure wannan ita Allah mai nuna hakika ne shirka kuma yaya musulmi zai guje ta a cikin wannan littafi mun tafi a hankali a hankali hakikanin maganar shirka zai zo da kuma yadda za a yi shirka shirka shi ne haɗa Allah da wani ko haɗa wani da Allah ma'ana mun shirka za ka samu ya da Allah amma yana ganin cewa zai riƙi waɗansu su kai shi wurin Allah ne wani ɓangare na yadda ya kamata a yi wa Allah a yi wa waɗannan dan su daga ba su isar da saƙon ni ba zai faɗa Allah sai tsaye ba bari ya nema a wurin su kuma sai su ne sai su ki sarrafa
galibin masu fuska wannan shine su mahadin kuma galibi wanda za su rika suna itikadin ya fi inganci ko salaha tunda wani yana da salaha ni ko ba ni salaha tunda wani yana cikin wani yan Allah ni ko ba wani bane tunda ni kaza ne to bari in rike shi in gabatar da bukata ta a wajen shi kuma ya gabatar ma Allah kofar buɗe ta wasu ne da mutane ta hanyar da shari'a ba ta daidaita ba ita ce kofar da ta buɗe kirta ko da larabawa da duniya suna san Allah sun yadda biki sun yadda biki kake wa kike rayuwa wala yanzu an kawo mulkar samawati wal ard la yaquluna Allah amma abin da suka rike waɗannan gumaka sun rike da ayyuka kuma suke da tashi suka mutum ma na abudu hum illa yusarifuna ila Allah zulfa wa suka tantar da zuwa ga Allah to wannan yarda da Allah a hada shi da wani ina abin da ke kira da kuma shirka kuma galibi inda shirka take zuwa musamman babban shirka akwai gene kamar haka farko fil mahabba ka kaunaci wani irin kaunar da ba'a yawa kowa irin ta Allah da kuma akwa ka so wani irin san da ba'a yawa kowa sai Allah da kuma al-irada wal qasd ka nufaci wani da aikin ka irin aikin da ba'a nufatan kowa irin ta to anan shirka take zuwa wannan kuma bayanin wannan tilla zai zuwa cikin lissafi da haka Allah ya zargi kan musulmai ne to wannan nasu ne ta cikin dole Allah ya andaba ya ne ko na ba ta cikin da Allah suna san amma sai ko kan su kuma suna san cikin san da ba wa kowa sai Allah sai Allah ya fada mu ne to wannan din amalu ta to amma sun mu ne kauna ta ko da ba Allah duk wannan da Allah ya tuna yana ta da haka dai bayanin wannan zai zo insha Allah a cikin ta mai tambaya ta kuma abin da yake cewa wato wai abin nan zuwa ne a sha'ira maganan a sha'ira wato su ne mabiya al-imam abul hasan al-ash'ari wani malami cikin malaman karni na uku hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam abul hasan al-ash'ari a farkon al'amarinsa yana kan bazara dini na mu'tazilawa mu'tazilawa ko wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga musulunci amma sun sabawa al'ummar musulmai akan waɗansu matsaloli na aqida da tauhidi daga cikin su akwai matsalan fiqh suna ganin su babu fiqh gaba ɗaya a gobe kiyawa wannan mu'tazilawa suke wani daga cikin wannan akwai matsalar yiwuwar ganin Allah a gobe kiyawa mu'tazilawa suna ganin babu yanda za a yi daga Allah a gobe kiyawa ko kai ko kai waye ba za ka Allah sau daga cikin matsalar akwai takfir al-kaba'ir suna ganin duk wanda ya aikata aiki na barna wanda yake na kaba'ira kamar shan giya ko na ko tata suna ganin kawai ya kawo da yayi wannan ya zama kafi ko da yake suna da dan sun gaban banda kawari kawari ne suka ce duk wanda yake wanda ya kafa amma sun mutum lawa suka ce a ko fi manzala bayan manzala ce suka ce ba mun bane ba ko ba kafin bane suka ce ba mun bane bane ko ba kafin bane amma kuma ranar tashin kiyama ko mukallafin jinnani zai da wawa sai ku kiyama to a cikin sai da dai abin nan sannan mu ta fulawa ku ci yadda ba da sifofin Allah ka ce Allah mai ji ne ko mai gani ne ko mai rahama ko mai jin tsaye ne ko mai kaza ne tabbace ta da wannan sifofin bana Allah suka ce idan ka ce Allah mai ji ne ka fadin tashin dan Adam in ka ce mai gani ne ka fadin tashin dan Adam Allah ka ba a fadin tashin dan Adam duk suka kore ma Allah suka ce Allah yana magana suka ce baya magana in ka ce yana magana ka ce ka fadin tashin dan Adam to wannan sai a cikin wannan wani bangare da ake da mu lawa daga wannan zaka bani dama daga cikin wasan wannan cikin ko karatu ko abin da suka ce mutum ya zuwa cikin wannan cikin ba tare da ya sani ba da wannan tsari ce daga can sai tsari amma mu sani in kace ba mutum ne da zai yi jiba cikin mutum ne ba zai tafi a hannun sunan ne ba ba mutum ne 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 saboda dai karatu da bai fata to a cikin sa ba na asali ya bu wannan ake da har tsawon shekara 40 a tun ake da mutum lawa saboda ya ce ya ta karanta da su malaman da suka karanta da daga baya sai ya yi wa aƙidar yara ya mata tasfari ma ya dai cewa kai karnanin da mutum lafi ta fada cikin suna da yawa sai ya fara rage waɗansu ababa amma kuma bai koma kan aƙidar ahlus sunna ba ya rage da mutasalanci bai koma aƙidar ahlus sunna ya zo ya yi daga wani bangare na sufofin Allah ɗin sauran ne ke tsina tare da mutulatan amma dai ku mutulawa ku mutukure ku ce Allah ba da kuka kuɗa yanzu da mun ce sami'un ba za ku ce wai yana ci ba sai dai ku ce sami'un bila sadin basirun bila basir kai sai ta wannan sai ya zo sai tabbatar da sufofi guda ba sai wannan da muke tabbatar da su a karatun mu na tun da kawai da su zuwa abin nan ummul barakin sifofin nan guda uku suna ne al-ilm al-hayat wal-irada wasam wal-basar wal-kalam sai kuma wal-irada sifofin nan guda bakwai yace wannan an yadda amma sauran kan ba za ba a yadda inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ya za ku ga fara Allah yana ne yana san masu tuba yana san masu tuba a a ba za ku ce Allah na so sai ku ce Allah zai ba su lada ba a sun jina ba Allah so so wani abu ne dan adam ba za ku jina ba Allah so idan ka ce wa man yakatul mu'mina muta'ammidan fa tuba'uhu jahannam qadda fiha wa ghadiba Allahu alayhi me za ka ce wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya ce a a idan jira wa Allah a a sai dai kace Allah zai yi masa hukuma da dai ai tsauri to to haka ya bi sauran sifofi ne tsauri ne ta da ya ka kasance da sifofi da kuma hukuma ya tsauri ne to shi ne fasfari ma da yayi da ya baro gumtun nan yana kan wannan tsari na shi da gidan ya kada shi da baka ba sai da bai kuma ya rabu da mutum na shi da rikin gaba ɗaya ba da wani bangare na shi to kuma sai ya zo daga baya sai ya tabbata a kan aƙidar ahlus sunna wal jama'a bincikensa da karatun sa ya kai shi ya gano kurakuran sa na baya sai ya wallafa littattafai guda biyu bayan koma su kan wani aƙida na farko littafin al-ibada an usul al-diyana na biyu littafin maqamatul islamiyyin wa ikhtilafu al-muslimin wanda idan ka duba za a ga ya shimfiɗa aƙida ne na ahlus sunna wal jama'a kansa ya yi dukkan sunayen Allah ya yi da dukkan sufofin sa ba ta wuri to a daga tsawon da shi ne abul abul ashari to matsayin da ya samu kansa lokacin da ya bar motar lanci kafin ya koma cikin bangaren ahlus sunna wal jama'a shi ne wannan matsayin shi ne ake kira matsayi na ashariyanci tunda shi ma ya san ko mai wata madaraka mai wata aqida sabuwar da ba ta samu asali daga kidan ahlus sunna ba sannan kuma ya bar motar lanci to wanda sai zanto ashariyanci sai ake dangana masa wannan mazhabin amma wanda suke dangana masa ba su yi masa adalci ba dan ba wato sun kawar da kai da cewa kafin ya bar duniya kuma ya bar wannan ya koma mazhabin ahlus sunna wal jama'a to wannan mazhabin na ashariyanci wanda an rabo daga musulunci ba a kidan sunna ba shi ne mazhabin da ya yaɗu a da dama daga cikin dangarkan duniyar musulunci a cikin ra'a wannan kasa samu duk littafin tauhidin da za ka karanta a zauri ko ku karanta a ingat ko ku karanta a jami'a ko a lilal ko a ilani duk talabar sun mu na karatu a tsarin ashariyanci a cikin aiki duk sufofin Allah guda ba su kawai a cikin kuma su ba ba a yarda da su ba ta fuskar tabbatuwar su a Qur'ani da hadisi an yarda da su ne ta fuskar hankali ya wata akwai da a ce hankali ya yi gardama da baya ne da ake an yarda shi yana da haya wannan haya sun sufa ce tabbatuwa gare shi lokacin da annan hijabu ne ne da ra'ayina ha fati ce wace ce lokacin da annan hijabu ne da ra'ayina ha ba ya yi hijabi haka ta haka da ta fara to wannan shi ne a tsariyar shi kuma gani shi ake wanda wanda a kitar ba ta samu asali ba daga Qur'ani ko hadisi karatu ne zai nuna haka wadanda suke kan wannan aqida duka da rashin sani ana musu hanzari wadanda suka mutu akan wannan aqida duka da rashin sani dukkan su ana musu hanzari domin a kidar ahlus sunna wal jama'a shine duk wanda yake kan kuskure irin wannan aqida bayan mutum ne wanda ba san da son zuciya ba mutum ne mai takawa mutum ne jin tsoron Allah ba ne in bawa shi ne yanzu sunna ne ya kuskure a wannan bangare dan ba ka ce Imam an-Nawawi zuwa kan nan sai ibn Abi Rabi'a sallallahu alaihi wasallam wannan a shari'anci sai Imam al-Ayni a kan wannan a cikin su inda ya ka ta su fa a kan wannan to shi yasa wani lokacin da dama za ka ga malamin ya san ta ce ko babu ilimi ma kewa shi da wani bangaren kuma sai dan samu kallar ba to in bangaren aqidar ahlus sunna shi da san wani an san shi da san zuciya ba sai shi da san zuciya an san shi da sai ba sai shi da san ba to a kirga wannan sai daga cikin kurakuran sa da ake fatan Allah ya yafe masa tun da bisa ga rashin sani Allah ya yafe masa Allah ya masa gafara haka aqidar ahlus sunna ba a duk koyar da malamin da suka san wannan aqida ba tare da sun fahimci cewa akwai kallar ka cikin gaba na yi musu gafara kuma galibi za ka samu ya danta zuwa ya karanta da kai yanayin da babu mutum da karayi yanayin wa ya karanta da kai yanayin da tafi da suka zo maka yanayin irin aqidar da za ka ɗauka yanzu kaga shekaru 20-30 da suka wuce har zuwa 40 sai tunda aka fara karatu arabiya mai tsari a nan kasar daga kuma makarantar CSIS wajen jidawar sun zauna ko su zuwa yau za ka samu gaba ɗaya da sun addini jami'i suna zo mana ne daga Misra ko daga Sudan Misra Sudan na daga Sudan ba da ƙarfin tattali Misra da ba shi da ta kai jami'i daga nan ke zuwa to sai zan so duk irin kasu karatun da ke da Misra a nan da ke a nan kasar wanda kuma arabiya wanda suke larabci kamar mai ba ruwan da addini da aka yi a Misra wanda Misra ya san addinin irin su ɗaya a cikin ko waɗanda sun karanta addinin sun karanta larabci amma sun tasirantu da mazhabi na akalamin ko falsafa ko menene irin su Muhammad Abdul irin su wane ne sun ce da wannan addinin sai ka zama ne saboda din ba ka rike ba ce ki da wallafa wallafa ba mu cin amma daga shekara 15 zuwa yau sai da lokacin da yake Saudiya ta samu tsallan arzikin ta mai karfi da ta tafi daga can suna yaduwa kuma an samu kulluwa a tsakanin Lebanon da nan gudun mata da ake su a Lebanon kuwa ke su a Saudiya kuwa ke su a Syria sun samu haɗuwa da yanayin nan gudun duk zuwa su suka tafi waɗanda suka san ba su shigo nan gudun bayan suka shigo wanda kuma da can can akwai su amma alaƙa ce ta kasuwanci ko ta yanayin musayar ilimi kan ba mu da su tsakanin mu da ta su ce ta sai ka fice gaba ɗaya da ka zaɓe gare mu ta karɓar ilimi ina abin da zo daga ciki dan sai ko ba da mutu ina da take zuwa da wurare daban-daban daga Saudiya daga Kuwait ne da Kinani duk saboda kullum harkar kasuwanci da sauran duk wannan da kafa jabana da kuma yanayin buɗe jami'a ya kana ga karo karatu sauran tun da ta fara karatu da kuɗi tare da ilimi Saudiya tana cikin talauci da zuwa gidan su ko ce ko la tana cikin talauci da har ka kan kai ba ka da zaka ba da mutum na Saudiya zai karatu kowa ne ke mutara ita ta kai ta mai mutum yanzu ya dawo ya tsaya ya kamar ne la na kamu amma ba da nuna addini sai ka san daga cikin saboda yanayin da barka ta haka za su samu ma da ya daga kafar ya kawo ka ko kai ya yi gangano da sanin ma abin da kin sai yana kin su gani na muku amma ba abin da ne idan kin wata magana ce ta ni balaga ne ke karatu ba abin da ne ya yake alaka kan ma shi da addini wannan kuma illa ne da aka zo za a buɗe department a nan gurin a jami'a sai aka buɗe department na yaran na islamic studies daban wanda kamata ya suna haɗa da juna to amma su wanda suka buɗe a can turawa sun san dan mutum haka dan su yanke alaƙa tsakanin larabci da addini ko ba za ka fahimci addini ba sai in ka ji larabci to da aka buɗe department na islamic studies daban sai zanto waɗansu lectures sun ba da turanci ake yin sai zanto ko ba a buɗe ko turka zai iya zuwa ya san islamic studies ba a zina rasu ko ɗaya kuma ya samu digiri ko master kai kuma a bashi zama na kara kan islamic studies duk wani turatun wannan mai da garu da addini ta ga ya kamata ɗan arafiya kanmu da malamu da muke da su suka fahimci irin wannan matsalolin a kawo gyara mana da a gyara abin da ya fi a haka alhamdulillah yin ba su da duk rubutu sun haɗe za a ga tare da islamic studies da kafin su a sani da suna haka wata su janyo yin wannan kamar dan buga misali ne da aka dai wannan shine ya gari na kawai ta mana saboda kima wannan shine abu hasu a tsari da kuma kira a tsariyanci da kuma dan yanayin abin da sai ya zo a nan kasancewar daga Misra muka aro ta da bangaren Sudan da kuma Morocco da muke da alaka da su ba ta fassara da mutanen ba su da alaka da Saudiya ne karfi irin wadannan murara in ba yanzu da ya kasance duniyar gaba ɗaya ta mutu kuta da juna sakamakon kere-kere yanayin jirgin sama yanayin fas yanayin menene yanzu yanzu sai kai fatawa ofishin da ba idan kana da fas kuma a rubuto maka an kara fas ɗin yanzu yanzu nan ka rubuta ya ka buga da fas yanzu fatawar ta je kuma a aiko ma kafi kana zaune a gidan ka ga duniya ta kana kusa da juna to a take kina ga kan abin nan din da muka fada ne dai Allah ya kawo mana da su